sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya hawa kuma na iya samu alpha radio na kuma sun dake kasar Ghana su kuma su na'uran computer duk lokacin da suke son kamata shirto suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masaro assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jin ragaman shiri da wannan hantsin bayan labaran duniya za ku ci gaba da tattaunawar da abokin aikin mu Sabu Imam Aliyu yayi da mai magana da yawun majalisar dattijan Najeriya wato Sanata Aliyu Safi Abdullahi sai kuma mu kawo muku shirin kallabita da Maryam Dauda sai nasiha albarkacin watan Ramadan Sai labaran da suka dauki hankulan jaridun nan Amurka daga nan sai mu kawo sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran Jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ta wayar tarho inda Pompeo ya jaddada muhimmancin dadaddiyar dangantakar da ke tsakanin mutanen Najeriya da na Amurka wanda hakan ne ke nuni da wato zuwa Amurka da shugaba Buhari kwanan baya Pompeo ya yi nuni da tasirin Najeriya a fadin Afirka musamman ma kan batutuwa masu muhimmanci ga Amurka da Najeriya ciki har da yaki da ta'addanci da kuma sauran abubuwa da ke barazana ga lafiya da kwanciyar hankali da kuma tsaro da kuma dai samar da sukunin bunƙasa tattalin arziki da yaki da almundahana da kuma yada aƙidar demokaradiyya da kwanciyar hankali a duniya baki daya Sakatare Pompeo yayi fatan za a ci gaba da haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu ta yadda kowace za ta amfana A kasar Congo hukumar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da samun wani mutum da cutar Ebola a birnin Bandaka mai kunshi da mutane sama da miliyan guda kuma mai tazarar kilomita 150 daga Bikoro inda cutar ta fara barkewa a wannan karan a cewar hukumar ta WHO zuwa ranar 15 ga watan Mayu an tabbatar da kamuwa da cutar ta Ebola da mutane wajen 44 suka yi a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo kuma mutane sama da 20 sun mutu in banda mutum guda da aka gani da cutar a Mbandaka sauran mutanen duk a Bikoro suke garin da ke can lungun arewa maso gabashin kasar wanda ke kuma da wuyar zuwa cutar Ebola dai kan zama annoba a kasar Congo kuma duk kuwa da cewa cutar ba bakuwa bace ga kasar akwai wani abu bako a wannan karan saboda bambancin inda cutar ta bullo a wannan karan to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Majalisar Dattawan Amurka Jiya Alhamis ta tabbatar da Gina Haspel a matsayin mace ta farko da za ta shugabanci hukumar leken asirin tsaron kasar Amurka CIA da ƙuri'u 54 akasin 45 wanda ya kawo ƙarshen tantancewa mai cike da takaddama inda 'yan majalisar dattawa suka yi ta nuni da amfani da hanyoyi masu tsanani da hukumar CIA ta yi wajen zakulo bayanai a baya. 'Yan jam'iyyar Democrat 6 sun kada ƙuri'ar wato ba da goyon baya ga naɗin na Haspel a yayin da wasu 'yan Republican 2 kuma suka ƙi zaɓanta a matsayin wacce za ta maye gurbin Mike Pompeo wanda a watan jiya aka tabbatar da shi a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell dan Republican mai wakiltar Kentucky ya jinjina ma Haspel wadda dadaddiyar ma'aikaciyar hukumar ta CIA ce wanda ya ce ta yi matukar cancanta ta dumfari kalubale mafi tsanani da Amurka ke fuskanta ya kara da cewa tana da mutunci da kuma daraja a idan ma'aikatan hukumar ta CIA Ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen Larabawa sun yi Allah wadai da dauke ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus inda da dama daga cikinsu suka bayyana hakan da cewa takallar fada ne. Da dama daga cikin ministocin kuma sun yi kiran da aka fa kwamitin bincike mai zaman kansa kan kashe Palestinawa masu zanga-zanga da aka yi a iyakar Gaza. Shugaban kungiyar ta kasashen Larabawa Ahmed Abud Gate ya gaya ma taron cewa matakin da Amurka ta dauka ya saba ma dokar kasa da kasa. Ya kara da cewa matakin da Amurka ta yi karan tsaye ne ga dokar kasa da kasa, kuma kasashen duniya da kuma kasashen Larabawa duk sun yi Allah wadai da hakan. Ya kara da cewa hakan ya kuma haddasa zaman dardar a yankin gaba ta tsakiya baki daya. A halin da ake ciki kuma a yayin da aka fara azumin watan Ramadan a Gaza, an bude kasuwanni a karan farko bayan yan kwanaki. To amma har yanzu hada-hada bata kankama ba saboda jama'a na makoki wannan waɗanda suka mutu ko kuma jinyar waɗanda suka ji raunuka sanadiyar zanga-zangar da aka yi a farkon wannan satin.
Ya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Masu biye da shirye-shiryenmu a cikin shirin demokradiya a yau wanda Sabu Imam Aliyu ya gabatar ranar Laraba ta gabata yana tattaunawa ne da Senator Aliyu Sabi Abdullahi mai magana da yawun Majalisar Dattijan Najeriya. To ga kadan daga cikin hirar muka sake zakulowa domin ci gaba da wannan tattaunawa ga Sabu da bakon nasa.
Nene matsayin Majalisar Dattijai game da gayyata da kuke yi wa Inspector General na 'yan sandan Najeriya a shi kuma yake turo wakili saboda ya ce ayyuka sun masa yawa?
To wannan dai mu majalisa ta riga ta aje matsaya ta nuna bakin cikinta da bacin ranta na cewa shi a matsayin mai tsare dokoki na kasa ya kasance wanda bai ga majalisa ta kima ba, bai kuma ga majalisa da daraja wanda zai karbi gayyatanta ya zo ya yi mata bayanai, wanda ɗan majalisa wakilan jama'a ne. Kuma idan aka yi maka tira, jama'a nan da suke wakilci wanda ita ce jama'ar Najeriya suke son su san bayanai wanda zai zo bayar, saboda ainihin bayanan nan ba wai mu yake ma bayanin ba, ƙasa yake ma bayani, kuma mutanenmu za su san abin da ke faruwa.
To suna gani kamar cewa kuna da son kamar da son zuciya cikin al'amarin ku, idan aka taba naku nan ne kamar duniya za ta tashi, ma'ana duk kiran da kuke masa maganan dinu malai ne. Me yake damun ku game da wannan matsala, yadda game da yadda abin da ke faruwa tsakanin shi Senator Dino Malai da kuma rundunar 'yan sandan Najeriya?
To ka ci gaba da son zuciya, ina so in tambaya, akwai wani takadar ko mahaluki da zai ce shi bai da son zuciya?
Akwai
wanda za a taba nashi ina bai zuwa? Akwai wanda za a taba nashi ya ce zuciyarsa bai karkatu ba?
To amma idan naka ya karya doka,
bari in bayani dan Allah, bari in bayani. Ka tambaye ni, ka kira ni ne don in ma bayani, in kuma ka tambaye ni kamata ya ka bani dama in yi bayani.
Ina jin karo
dauka wannan muna son ne a yi bayani don a kamsar da jama'a, akwai in kai da jama'a abin da ke faruwa. Da farko abin da nake son ka gane, gayyatar nan ba don Dino Malai muka ware mam shi Inspector General na police gayyata ba. Mun gayyato shi a baya a lokacin da wani ya tashi ya yi zargi a kan shi, aka tura ma kwamiti namu mai sauraron koken jama'a da kuma bincike bisa kan wasu abubuwa, inda aka kira shi ya sauri ya tafi kotu. Kotu kuma ta ba da judgment, ta yanke hukunci na cewa ba abun da maganar shi bai da tasiri, saboda haka yanda yake da ƙarfin shi ma an ba shi wasu watan dama ya aiki da matsayin ɗan sanda. Haka mu ma majalisa aka ba mu dama mu aikin mu duka cikin kundin ƙasar Najeriya. Saboda haka wannan ba sabon magana ba ne, kuma wannan gayyatar da aka yi masa ana kulli hali mutane ne kawai suka ɗauki ɓangare ɗaya suka manta da bangare daya. Mu a ranar da muka yi wannan muhawara, mu yi muhawara a bisa kan cewa ana kashi-kashi. Na ɗaya tukun wannan satin an kawo batun kisa a Benue, an kawo batun kisa a Zamfara, an kawo batun kisa a wurare daban-daban. Dama tun maganar nan ba sabon magana ba ne. Muka ce da wannan da kuma maganar Dino, wanda mun ga irin yadda aka yi masa tarin tari, shi yasa muka ce muna so mu san me ke faruwa. Wannan kuma ba laifi ba ne.
To kafin ku ji shirinmu na gaba, ci gaba da shakatawa da wannan faifan. Gaida Bello Kalangu, kafin mu ci gaba ga sako albarkacin watan Ramadan.
Na'am, alhamdulillah, kuna tare da Malam Hajja, wato ɗaya daga cikin malaman Al-Ihsan, kungiyar Al-Ihsan, masu kira bisa ga daidaita komai na abin da ya shafi Islam. Watan Ramadana idan ya kama, ya kamata duk musulmi ya san kan cewa wata ne na rahama, wata ne na gafara, wata ne na intuwa daga wuta. Shikenan me mutum ya kamata mu yi? Na farko dai mu tsarkaka zukatanmu da neman gyarawa da kowa. Wanda yake ta neman gyarawa nan da kowa, wanda za ta zauwa ta daure dindindin, baka da jin kowa ga zuciyarka, baka neman sharri da kowa kuma ga zuciyarka. Nasihata ta farko ga musulmi ke ga mu zamanto wannan watan ya zame mana dalili na Niger din nan ta samu zaman lafiya har illa masha Allah. Wallahi idan muka neme shi cikin wannan wata na Ramadana an kare, saboda wata ne wanda ake son dukkaninmu gabaki ɗaya mu so juna, dukkaninmu gabaki ɗaya mu rungumi juna, dukkaninmu gabaki ɗaya mu zamanto shawaranmu ɗaya. Shin ta yaya haka za ta samuwa? haka ba ta samuwa sai mun yi imani da kan cewa wanda yace ai haka shine Allah in ba mu yi ba za mu koma gobe mu tarra shi kar mu bi ce in ce na waɗanda na ɗan siyasa ya ruda mu yau kasar ga tamu ta Niger in ba dan musulmincin mu ba in ba dan kullun auratayya ta shiga a tsakanin mu ba in ba dan kullun kowa ya san wane ya auri wane dan wane dan uwan wane ne da yau kasan nan tamu wallahi da ɗan siyasa sun watsa mu to kiran da muke yi mu rike musulmincin nan namu mu san kan cewa kullun dan Niger da an ce Allah ya bari to ya kamata ya san Allah saboda sai ka san Allah zaka kin yin abin da zai kawo tashin hankali cikin ƙasa sai ka tabbatar da cewa idan kai Allah yana da wurin da zai ma azabar da yake baka iya ma samun mai magani sai ka san Allah zaka tabbatar da kan cewa kana raye a cikin duniyar sai ya hana kashin dadi babu wani wanda ya isa ya saka kashi dadi in ba Allah ba to wannan ita ce kamata mu sa garan mu nemi sanin haka mu rike shi cikin watannan na Ramadana sai zama mu to mana ko ba cikin Ramadana ba haka za mu tsayawa wannan shine nasihata
to Allah kyauta har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare ga kuma shirin mu na gaba ya salamu
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Shirin mu na yau yana tare da Khadija Sha'aibu, matashiyar da ta karanci aikin likita a wata jami'a dake ƙasar Masar, kuma ta ƙware ne a fannin ilimin matsalolin mata. A hirar da Baraka Bashir ta yi da ita, ta faɗi cewa tun tana ɗan yarinya take sha'awar aikin likita, da farko ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta.
An haife ni cikin watan January a 1992. Nayi primary school a Kaduna sai na karasa shi a Lagos daga nan sai na shiga secondary a Federal Government Girls College Sagamu a Ogun State daga nan ina SS2 muka dawo nan Kaduna da zama sai na karasa a Grace International College Kaduna a Doka Village sai daga nan sai na samu admission zuwa university October 6 University Egypt October 6 City na karanci medicine
dama abin da kike sha'awan karanta kenan
tun ina karama ina sa rigan babana ina ce masa ni likita ce
kina biki samu matsalan jam batun da ba a Nigeria kike ba
na fara applying a Nigeria a ABU na ci jam na je post UME ban samu na samu admission ba sai na ƙara yin wani jam to kafin result in ya fito shine na samu wannan admission din sai na wuce kawai
to da kika tsinci kanki a Egypt shin kike fuskanci matsala wajen koyon abinda kika je koya ba tunda wata ƙasa ce daban da wanda kika tashi
da fari da naje dama na ce musu a hada ni da ɗaki Balarabiya saboda ni ma in samu in koyi Larabci kuma gaskiya makarantar mu ba laifi da Turanci ake koyar da mu sai dai da mutum zai samu matsala ne sai dai in ya fita haka maybe zai siya wani abu ko haka shine yake dan samun matsala amma dai kuma zama da mutanen gari da magana da su da harka da su kadan kadan mutum yana koyan Larabci
kin koyi Larabci kenan yanzu
ina koyi Larabci
to me ya bambanta karatun can da nan Najeriya
na daya dai babu matsalan nepa kuma komai nasu yana da tsari ka san lokacin da kake da test ka san lokacin da kake da exam ka san yanda zaka tsara lokacin ka ka ware lokacin karatu da lokacin bacci da lokacin cin abinci yawa komai na da time in shi so in kana da wannan zaka san yanda zaka tsara rayuwarka yanda ba zaka wahala da yawa ba gurin yin karatu
kenan ba wata matsala da kika fuskanta
gaskiya dai a'a
ato karatun likitanci akwai lokacin da ake shiga asibiti a koya muku a can aka koya muku ko ku anan kika zo
a can aka koya mana muna zuwa asibitoci biyu da na makarantar mu da kuma na Cairo University na Cairo University din kaman babban asibiti ne sosai a duka Middle East da mutane da yawa suke
zuwa ke a wani bangare kika fi kwarewa
ni ina gani a bangaren mata masu ciki yes obstetrics and gynecology da haihuwa da kuma kai mata in general dai
To a da kika dawo nan gida Najeriya kin fara aiki yanzu?
A'a, in kai karatun medicine a kasan waje ka dawo, dole ka je ka rubuta wani jarabawa kafin ka samu ka shiga kaman conversion program ne.
Ke rubuta jarabawa
ne? Na rubuta jarabawa. Alhamdulillah mun ci.
Ba fara aiki ba kenan.
Ba mu fara aiki ba tukunna. Yanzu muna jiran ayi induction, sai mu karbi license, sai mu je mu fara.
To me burin?
Buri na yanzu shine in ga dan mutun ya gama medicine shekara 6 dole zai samu bangare daya kaman da kika tambayin wani bangare na fi kwarewa. Ya kware sosai a cikin shi, ya je ya ci gaba da karatu. Sai samu ya zama babban likita a wannan bangaren.
Yanzu burin ki kenan ki karo wani karatun?
Yes.
A nan gida Najeriya ko a waje?
A duk wanda na samu, amma dai zan fi so in samu a can din saboda medicine dama shi experience ne. Dole sai ka je ka ga me ke faruwa a nan, me ke faruwa a can, sai ka zo kai ma ka zo ka zauna kai tunani in ka samu wani case ka zo ka harhada ka ga me wancan yayi, me wancan yayi, me wannan zai ka samu consensus also daga gurin colleagues dinka, sai ku yi decision.
A takaice, wani irin shawara zaki ba mata?
Mata su tashi su yi karatu, su sa ido, kuma su saboda mata su ne suke magance building nation, kuma an ce in kai educating mace kaman kai educating nation ne gaba daya. So kowa ya tashi yayi karatu saboda ka a zo a samu wanda za su ce za su danne maki haƙi saboda kai mace ne.
Tabbas ilimi na da muhimmanci. Abin lura a wannan hirar shine Khadija ta ce tun tana ƙarama take sha'awar aikin likita. Don haka yana da muhimmanci iyaye da ma malamai su sa ido a kan yara don su ga irin abubuwa na gari da suke sha'awa ta yadda za su iya taimaka musu cimma burinsu. Masu sauraro, an nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin Khadija Sha'aibu da Baraka Bashir da ta yi wannan hirar da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Mairam, yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da labarin da suka ɗauke hankulan jaridun nan Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Meghan Markle ta ce mahaifinta ba zai halarci aurenta ba sakamakon rashin lafiya. Labarin ya ci gaba da cewa Meghan Markle wacce ke shirin auren Yarima Harris nan da kwanaki biyu ta faɗa a ranar Alhamis ɗin da ta gabata cewa mahaifinta wanda aka shirya zai hau da ita mumbarin ɗaurin aure ba zai halarci ɗaurin auren sarautar ba. Amare ta gobe ta ce ina bakin cikin mahaifina ba zai samu damar halartar aure na ba. Na kasance cikin kulawa da mahaifina a koda yaushe, ina fatan za a bashi sararin kula da lafiyarsa. Sai mu leƙa jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken barazanar Koriya ta Arewa yayyafin ruwan sanyi ne a gabanin zaman tattaunawa. Labarin ya ci gaba da cewa a ranar Larabar da ta gabata ne fadar gwamnatin Amurka ta White House ta karkada barazanar da Koriya ta Arewa ta yi ta fasa zaman tattaunawa tsakanin shugaba Trump da shugaba Kim Jong-un. Amma kakkausan kalamin ya karya lagon abin da zai raba shugabannin biyu a wata mai kamawa a Singapore kan yadda za a daidaita maganar makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. Mr. Trump dai bai da gamsuwar abin da zaman zai haifa fara, domin kuwa lokacin da yake magana da manema labarai cewa yi za mu gani. Amma duk da haka yana shirin buƙatar Koriya ta Arewa ta miƙa wuya ta bar baki ɗayan shirye-shiryenta na makamin nukiliya. Wani babban jami'in Koriyan ya ce Mr. Kim ba zai ɗauki niyyar a saka su a kwana domin ƙulla yarjejeniya ta ɓangare guda ba wadda za ta sa su yi watsi da nukiliya ba. Sai mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken zai ɗauki watanni kafin a iya cire baraguzan dutse mai aman wuta wanda ya yi amai a unguwannin da ke Hawaii. Labarin ya ci gaba da cewa mazauna babban tsibirin da gidajensu da unguwanninsu suka lalace sakamakon malalar ruwan wuta za su ɗauki dogon lokaci kafin komai ya daidaita. Sai dutsen ya sarara kafin a fara batun gyara. Ruwan wutar da yake malala daga Kilawayi ya tilasta kwashe mutane kimanin 2,000 game da lalata gine-gine kusan 36 ciki har da gidaje 26 a wajen garin keɓaɓɓun gidajen Lailani da ke kewaye kusan nisan kilomita 35 daga Hilo, birni mafi girma a tsibirin. kuma inda yake da nisan mil 25 daga inda dutsen ke a Manwutar. Har ila yau jaridar ta rawaito labari mai taken yawan haihuwa a Amurka yayi kasa sosai kwatankwacin shekaru 30 da suka gabata. Labarin ya ci gaba da cewa haihuwa a Amurka ta ragu a shekarar da ta gabata cikin mata matasa ƴan kasa da shekaru 20 da waɗanda ke tsakanin shekaru 20 zuwa 30 kamar yadda wani rahoto da gwamnati ta fitar a ranar Alhamis. Shirin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Nazir yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Salam BOA Hausa. Lawali Alhaji Jami'a Turuwa. A rai ganin gaskiya mun fulanin yan fa muna kira ga gwamnati ta Katsina da tawa Allah da wata fitar da labubuka. Duyu wallahi haka akwai wata wani labin da ko shanu huda. Sai an yi daga fisi ga wuri.
Mai magana Halidu Kalan Labuwa. Daga nan Kalan Labuwa jihar Bisa Jamhuriya Nijar. Ina ma fatan alkhairi dukkan musulmin duniya gaba daya. Barka da cikuwa sabon wata azumi. Allah ya ba mu dadan.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarzawa daga jihar Sokoto tare Najeriya. Ina so amfani da wannan dama tare da ƴan kwana musulmin duniya baki daya muna sake zagaye wannan wata na Ramadan. Da fatan Allah ya sa mu yi azumi mu kabuli mu yi ibada irin wanda Allah yake so.
Assalamu alaikum sayan Hausa na murya Amurka. Sunana Magaji Sukaba Zaida garki local government diga state. Ina kiran ku daga Okafa da gwamnatin jihar Anambra. Godiya ga yabota tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana farkon wata Ramadan lafiya. Albarkar da yake cikin wannan wata Allah ka tabbatar mana da shi.
To ma da Allah yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ta wayar tarho. Inda shi Pompeo ya jaddada muhimmancin daddiyar dangantakar da ke tsakanin mutanen Najeriya da na Amurka, wanda hakan ne ke nuni da dacewar zuwan shugaba Buhari Amurka kwanan baya. A ƙasar Congo, hukumar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da samun wani mutum da cutar Ebola a birnin Mbandaka mai kunshe da mutane sama da miliyan guda. Kuma mai tazarar kilomita 150 daga Bikoro inda cutar ta fara barkewa a wannan karan. A cewar hukumar ta WHO zuwa ranar 15 ga watan Mayu an tabbatar da kamuwa da cutar ta Ebola da mutane wajen 44 suka yi a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, kuma mutane sama da 20 sun mutu in banda kuma mutum guda da aka gani da cutar a Mbandaka. Sauran mutanen duk a Bikoro suke garin da ke can Lungu a arewa maso gabashin kasar wanda ke da wuyan zuwa. Shugaban ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen Larabawa sun yi Allah wadai da dauki ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus, inda da dama daga cikin su ke suka bayyana cewa takala ce kawai da Amurka ta yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa tattalin arzikin Koriya ta Arewa zai yi matukar bunƙasa, sannan ya alƙawarin kare iyalin Kim da ke mulkin ƙasar da abin da ya kira cikakkiyar kariya ta yadda gidan zai ci gaba da mulki muddin Kim ya amince da ya rabu da makamin nukiliya. To madalla anan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai an jima da al'asar ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da muka yi asubanci tare da Solomon Abu wanda ya bada umarni, sai injiniyan mu John Ellison, ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.